الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوة وانا بسلاتي من البركة مسلاتي واللقاء سكنات كيم بلون بوتي أجار بوتي أولا يمتي نلاربا يو 21 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, wanda kuma yazo daidai da 6 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin surati Taha, inda zamu tashi akan aya ta 36. Gabanin haka ga kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu. Wani ɗan uwa ya rubuto yana tambaya game da mahaifiyarsa, ya ce wadda ba musulma ba ce, wadda suka taso ƙarƙashin kulawarta shi da 'yan uwansa. Ya ce dukkaninsu sun yi aure, ya ce shi kaɗai ne ya rage wanda bai yi aure ba. Wannan mahaifiyar tasu ta yi musu tarbiyya ta uwa da za ta yi wa ɗanta, duk wani abin da yake na bukatunsu ta yi musu, kuma ta kula da har addininsu, takan tashe su su yi sallah, su je islamiyya, da duk sauran abubuwan da ya kamata ta yi musu duk da cewa ba musulma ba ce. To yake cewa yana son ta a ransa fiye da yadda ke son kowace mace a rayu. Sai kuma yake jin maganar malamai dangane da wato bai halatta cewa ka so wanda ba musulmi ba fiye da yadda kake son ɗan uwanka musulmi. To shi ne yake son ya ji menene hukuncinsa. Soyayya iri biyu ce, akwai soyayya ta ɗabi'a, akwai kuma soyayya ta addini. Soyayya ta ɗabi'a ita ce wadda take tsakanin iyaye da 'ya'yansu, ko 'ya'ya da iyayensu, ko take tsakanin wani da wanda yake kyautata mata. Wannan soyayya ce ta ɗabi'a, dukkan rai an halicce shi yana son wanda yake daɗaɗa masa, yana son wanda yake kyautata masa. Wannan ba ita ce musulunci ya hana a samu ba, don wani abu ne da ya fi ƙarfin ɗan adam ya iya control a kansa. Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ko ya halatta musulmi ya auri wadda ba musulma ba, ya auri ba yahudiya ko ba nasariya, bisa ga sharuɗɗan da ya gindaya, wanda kuma an sani cewa aure ba zai yi ba sai da soyayya. Tunda har aka halatta masa ya aure ta, kaga ba za a ce kuma an haramta masa ya so ta ba, domin ba zai aure ta ba ma sai dan yana son ta. Wanda kuma soyayya tana daga cikin jigon hikimar shar'anta mana mu yi aure. Allah ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya sanya soyayya tsakaninku da tausayi, wato soyayya tsakanin mazaje da matansu. Kaga shi kansa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci soyayya tsakanin ma'aurata, kuma ya san akwai wannan, kuma ya halatta wanda ba musulmi ba, ya auri wanda yake wacce take wanda yake musulmi ya auri wacce take ba musulma ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girba karkashin kulawar baffansa Abu Talib dukkan abinda uba ya kamata yayi wa ɗansa Abu Talib yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abinda Abu Talib yayi wa Annabi yafi abinda mahaifiyarka ta yi maka, domin ya same shi cikin abokan gaba makiya, amma ya tsaya tsayin daka wajen ya ba shi kariya, ya yarda ya sha wahala saboda ya kare ɗan uwansa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk da cewa bai imani da shi ba, wanda har ya zo mutuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sha'awar a ce ya yi kalmar shahada kafin ya mutu, amma haka bata samu ba saboda wasu shaidanu da suka tsaya suka yi tsayin daka su ma su ga cewa ya mutu ba da kalmar shahada ba. Da ƙarshe ya mutu a kan cewa yana kan addinin babansa Abdul Muttalib. To mu duba faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya saukar a kan wannan batu. Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, kai ba ka shirye da wanda kake so, wa annabi yake so Abu Talib. Allah ya tabbatar da soyayyar da annabi yake masa. To kaga ba musulmi ba ne, amma annabi ya so shi so na ɗabi'a. Wannan ba yana nufin ya fifita soyayyarsa a kan sauran mumulai ba, amma dai so ne na ɗabi'a, so ne na ainihin ɗa ga ubansa, da ba shi ya haife shi ba amma shi ne a matsayin ubansa. Haka babu laifi don ka so mahaifiyarka so irin na ɗa ga uwarsa. So na addini shi ne sanda za ka yi wa mutum saboda addininsa, kuma ka yi sha'awar ya samu nasara a cikin abin da yake ƙoƙarin yaɗawa, ko da kuwa addininka kai zai cutu, wanda shi aka hana, amma ba so na ɗabi'a ba. Saboda haka da aka ce ka ƙi kafirai, ba wai ana nufin duk inda ka gansu ka ainihin gaya musu baƙar magana game da kake gaya wa abokin faɗanka ko ka ɓace su ba, a'a. Allah cewa ka kyautata musu ma. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. التي ألا بايع هناكم لمدى متى نندى مسيحيكم وكافر نندى مسيحيكم بسو فوريكم لقى جدا دجنكم كتوتة تابسوا قلوبكم غيرد الله سبحانه وتعالى يأبقاني دكالمر البر wanda ita ce ake amfani da ita wajen biyayya ga iyaye, a ce birrul walidain shi ne isa matuka ko tattara alkhairi mai yawa. Aka ce ka yi wa wanda ba musulmi ba matuƙar kana zaune da shi lafiya. To kaga wani alama ce ta kusanci da juna, duk da cewa wannan ba yana nufin cewa idan wani abu ya tashi da ya shafi addini ka goyi bayansa ba, ko ka so addinin sai ya rinjaye, ko ka so ya yi nasara a kan addininka. In kai haka to soyayyar ta zama haramtacciya. Wannan shi ne abin da ake nufi. Saboda haka dan ka so mahaifiyarka saboda irin tarbiyyar da ta baka da kulawa da ta baka, so na ɗabi'a ba wai so na addini ba, ba wai kana fifita addininta a kan naka ba. Kuma da za ka yi iyayenka wacce take da irin wannan halaye masu kyau, kuma ba ta sanya wa musulunci ana ba, da za ka yi iya ƙoƙarin ka kai da 'yan uwanka ku ga cewa kun kadartar da ita musulunci, ku yi mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar mata da shiriya a zuciyarta, da yana da kyau. Kada ku gajiya, ba ku sani ba ko ta kasance cikin waɗanda Allah ya so shiryar. Ba lallai ba ne ka iya cin nasara, to amma ka gwada. Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da Abu Talib ya zo yana kwance kan shimfiɗarsa ta komawa ga Allah, duk da haka bai fidda rai ba har sai da ya ga ya ci ta. Za ku sauko fitar da rai, ci gaba da nuna wa mahaifiyarku musulunci, nuna mata irin kyakkyawan tsari da musulunci yake da shi, kuma ku ci gaba da nuna mata biyayya da za ta fahimci cewa musulunci ba yana nufin wato ya sanya tsiyayya tsakanin uwa da iyaye da ƴaƴansu ba. Watakila wannan ya sa zuciyarta ta karkato, muna yi mata addu'a Allah ya shirye ta, Allah ya ganar da ita, Allah ya haɗa ku da ita gaba ɗaya cikin wani addini. Sai wani da yake tambaya cewa shi injiniya ne, wato architect ne, ya ce suna zane-zanen gidaje kuma ya kasance suna da kamfani da suke aiki tare da banki wajen su sai fili su gina gidaje a ciki, wato estate. Sannan yayin da suka sai filin sukan haɗa kai da banki, sannan kuma a tallata wa mutane. Bayan an zane gidajen ga irin yadda suke, ga yadda ɗakunan za su kasance, ga yadda girman gidan zai kasance, sai a tallata wa mutane. Da mutane sukan saya, idan sun saya za su biya 40%, 40 cikin 100 na kuɗaɗen wannan gidaje. Sannan bayan an gina, ba za a mallaka mishi ba kulli ba sai bayan wata 6, sannan sai ya ci gaba da biya da biyan sauran kaso 60 din cikin 100. Bayan ya shiga gidan, to shi ne yake tambaya, cewa kasancewar kamfanin takan sa farashin gidajen har da ribarta, sai a yi amfani da wannan kaso 40 cikin 100 da aka fara biya wajen gina gidajen, sauran 60 cikin 100 da za su biya daga baya, kuma za su biya daga baya kuma yana cikin ribar kamfanin. To tambayar sa nan shi ne, shin wannan zai iya shiga cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la tabi' ma laysa indak, kada ka sayar da abin da baya tare da kai. Idan bai halatta a sayar da a sayar ta wannan sifa ba, to yaya hukuncin mai saya? Wannan ita ce tambayar sa. Gidajen kasancewar lakasan da za a zo a yi cinikin babu su a takarda kawai suke, an gama zana su, an samu filin da za a gina su, wanda za a gina ga zanen su, ga yadda za su kasance, to amma duk da haka za a sayar da su a haka. Ce to shi abinda yake tambaya, ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi' ma laysa indak ko ma la tamlik, kada ka sayar abinda baka mallaka ko ba abinda baya tare da kai. Shi ne abinda fuqaha suke cewa bai'ul ma'dum, abinda babu shi ba a sayar da shi. To yaya wannan cinikin tunda babu gidajen? Wannan a gurin malamai shi suke kira al-istisna, bai aqdu al-istisna, shi ne ka biya kuɗi don a yi maka abu. Daidai yake da ka biya kuɗi a yi maka gado, ko ka biya kuɗi a yi maka ƙofofi ko wunduna. Babu su san da za ka zo ku yi cinikin, amma ka ga yadda samfurinsu yake, sai ka ga yadda suke, ko an kwatanta maka ko ka gani, ko wasu ana da irinsu, ko a hoto a nuna maka, ce to ga yadda suke, sai ka ce to ayi min, ka ba da deposit a ci gaba da aiki. Ba ya da bambanci da wannan, yadda ka san makeri za ka je ka gaya masa buƙatar ka ya ƙera maka, ko kafinta ka gaya masa kana son gadaji ko kayan ɗaki ya yi maka. Daidai ke da wannan, ba su da bambanci. Wannan ana kiran shi bai'ul istisna. Malamai sun yi ta saɓani a kan bai'i ne ko ko ijara ce, ciniki ne ko ko haya ce. Ijara shi ne ka ɗau ma'aikace ma aiki ka biya shi. Wasu suna sa shi cikin ciniki, wasu suna sa shi cikin ijara. Ala ayyi halin ijma'i ne wajen malamai kan halaccinsa, cewa halal ne. Yana daga cikin abin da aka yi togaciyarsa daga ka'idar haram, sayar da abin da ba ka da shi saboda buƙata. Ana da buƙata, zaka ce an haramta wannan wato yarjejeniyar da cinikin, to za a shiga cikin kunci a ce mai kafinta ba za ka yi abin da ba sai ya yi abin sannan ka zo ku yi ciniki, to za a shiga cikin kunci. Wace makeri dole sai ya kera abin sannan za ka zo ka saya. A da can kafin abubuwa su yi faɗi sukan buƙaci takalma, misali sukan buƙaci kayan shimfiɗa na ɗakuna, akwai irin wannan tun kafin musulunci ya zo. Akan je a samu makeri a gaya masa abin da ake so ya kera, ko a samu abin nan a ko baduku wanda zai yi maka takalma ko wani abu irin wannan da fatu, suna irin wannan cinikin. Musulunci da ya zo bai hana ci gaba da shi ba, shi ya sa malamai sai suka yi masa babinsa, sai suka ba shi sunansa daban, suka ce al-istisna. Al-istisna shi ne ka nemi a yi maka wani abu, in an yi maka bayan ka faɗi ga yadda kake so an yi maka shi kenan ka ba da kuɗin, ba dole ka ba nan take ba, amma dan ka ba da wani abu daga ciki to ba laifi ba ne. Wannan ciniki ba ya da laifi, ana iya ci gaba da shi ba wani abu. Ina ga gudun kada mu cinye lokacin, za mu ci gaba da karatu. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
الله سبحانه وتعالى يتي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يتي حقيقة أنباك أبنك كتنبيا يا كي موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى كما حقيقة للي mun yi maka wata ni'imar a wani lokaci can daban. Iz auhayna ila ummika ma yuha, lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abin da muka yi wahayi da shi. Anqdhifihi fit tabuti, cewa ki jefa shi cikin akwati. Faqdhifihi fil yammi, sannan ki jefa shi a cikin kogi. Falyulqihi al-yamu bis-sahili, shi kuma kogi sai ya jefar da shi a gaba, akan abin da akan gaba. Ya akhudhu aduhu li wa aduhu Allah, maqina kuma maqinsa ya dauke shi. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, kuma na sanya maka farin jini daga gare ni. Wa litusna'a ala ayni, kuma domin a tarbiyance ka a gaban idona. Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana faɗa mana cewa ya ansa wa annabi Musa alayhi salam dukkanin addu'o'in da ya yi. Wannan don a ƙara nutsarwa da annabi Musa alayhi salam zuciyarsa, ya ƙara fahimtar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da shi, kuma a can baya ai ya yi masa abubuwa da yawa, ya masa baiwa iri-iri, ya masa ni'imomi daban-daban ba tare da ya roƙa ba. To ballantana kuma yanzu ya roƙa wanda ya kula da shi a can baya, ya tarereye shi, ya tattale shi, ya alkinta shi har ya kawo zuwa yanzu, babu shakka zai ci gaba da aikin ta shi, domin yana daga cikin kyautatawa. Idan ka fara ta, to ka ci gaba har sai ka ga inda ƙarfin kai ƙare, bare Ubangiji subhanahu wataala ni'imarsa da kyautayinsa ba ta da ƙarshe, ba sa ƙarewa. Ma inda kum yanfad wa ma inda Allahi baka, abinda ke gare ku shi yake ƙarewa, amma inda abinda yake wajen Allah wanzajje ne, dawwamamme ne, ba ƙarewa yake ba. to ubangiji subhanahu wataala anan da yana ƙara kwantarwa da annabi Musa alaihi salam hankalinsa ne cewa ya kwantar da hankalinsa duk dai abubuwan da ya roƙa a baya din nan ya roƙi abubuwa na cewa ubangiji ya bude girjinsa da cewa ubangiji ya sauta lamarinsa ya roƙi Allah subhanahu wataala ya warware mata kullun da yake kan harshensa yadda za a fahimci maganarsa ya kuma roƙi Allah subhanahu wataala ya karfafe shi ya karfafa gwiwarsa da dan uwansa Haruna sanya shi shi ma annabi wanda zai hada sa cikin wannan aiki domin ya samu waɗanda za su yi aikin to Allah subhanahu wataala ya ce to duk waɗannan buƙatun da ka roƙa ya Musa mun yi maka saboda haka mun karfafe ka da dan uwanka kamar yadda ka ce ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون نقول هكا كيدا أولاك أمباكو وتفاوى دون كارفي وأن بذاس إيا سازوا غريكما فرعون دا جماعة رسا بذاس إيا كيوا غريكما هنا تلد آيو يمو دا مؤجزن دا مكباكو دا كيدا وأن نسكبيكا كوني ذاكو إلينجاي وشين الله سبحانه وتعالى ya gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa dukkan bukatun da ya roƙa ya ba su su al-sheikh al-allama Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa yana cewa wannan roƙo da annabi Musa alaihi salam ya yi yana nuna cikar saninsa da Allah cewa mutum ne wanda ya san Allah sani ba kankani ba kuma yana nuna cewa mutum ne mai zurfin hankali da zurfin tunani yana nuna cewa mutum ne da ya san al'amura yadda suke kuma yana nuna cewa mutum ne da yake sanin abin da yafi dacewa ya roƙa a wajen Allah subhanahu wataala yace saboda wanda duk za a dora masa alhakin kiran mutane da shiryar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman ma idan wanda za a kirawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama na mutum ne mai taurin kai mai tsaurin kai jabbari azzalimi irin su fir'auna wanda suka cika duniya ko suka cika al'umma su a wannan lokacin da girman kai to irin wannan mutum babu shakka annabi Musa alaihi salam ya fahimci cewa yiwa wannan mutum irin wannan wa'azi yana buƙatar yalwar kirji yana buƙatar Allah ya yarwata kirjinsa yalwa cikakkiya yadda zai iya jure dukkan wasu baƙaƙen maganganu da cutarwa da zai ji daga bakinsa sannan kuma yana buƙatar ya zan yana da harshe wanda yake cike da fasaha wanda zai iya isar da saƙon da yake so ya isar ta yadda za a fahimce shi bal a irin wannan wuri ma a irin wannan maƙami inji shi Imam Al-Allama Nasir al-Sa'di yake cewa ana fa buƙatar mutum ya zama wanda zai karɓi irin wannan aiki da annabi Musa alaihi salam ya karɓa lalle ya zama mutum ne mai iya magana wanda zai iya bayani har a fahimci bayaninsa wanda zai iya fito da hujjarsa fili ke musamman ma an san cewa wato fir'auna zai yi ta kawo shubuhohi zai yi ta kokarin yadda zai kaucewa abinda annabi Musa alaihi salam yake kokarin a fada masa don haka ana buƙatar ya zama yana da harshe yana da fasaha yana da azancin magana wacce da ita ce zai kyautata gaskiya ya fito da ita cikin kyakkyawar kaba har a gane ita wannan gaskiya a karbe ta ya yi bayanin ƙarya ya faɗi ya nuna muninta har a fahimci muninta a guje ta ce to yana buƙatar wannan sannan kuma yana buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙe masa al'amuransa domin kowane abu ya zo masa ta inda ya kamata ya biyo masa sannan ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da hikima da kyakkyawan wa'azi da jayayya wacce ta dace mafi kyau ya yi wa mutane mu'amala kowanne gwargwadon yadda ya kamata a mu'amalance shi ya ce kuma babban abin da yake da bukata a irin wannan gagarumin aiki da Allah ya ɗora masa shine ya samu masu ba su shawara na gari waɗanda za su taimaka masa domin idan miliyoyi suka yi yawa to wannan yana taimakawa wajen isar da gaskiya har ta je kunnen duk wanda ya kamata ta je kuma a fahimce ta to annabi Musa alaihi salam ya roƙi waɗannan abubuwa duka saboda buƙatu ne masu muhimmanci ƙwarai da gaske Allah kuma subhanahu wataala ya ce ya bashi malai ya ce idan ka dubi yanayin annabawa da manzanni waɗanda Allah ya shakka su zuwa ga mutanansu, za ka ga cewa babu shakka sun tattari irin waɗannan sihofi waɗanda annabi Musa a.s. ya nemi cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi masa. Mafificin annabawa wanda ya fi kowa samun irin waɗannan tagomashi da tallafi daga Allah shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi kam yana mataki na ƙoli, babu wani annabi da ya samu siffa ta kamala, ya samu yalwar ƙirji, ya samu fasahar magana da azancin zance da mataimaka waɗanda suke taimaka masa a bisa isar da gaskiya kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda yake gabaninsa da wanda zai zo bayansa, to ba zai samu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ba. Allah ya ce wa annabi Musa alaihi salam, wa laqad mananna alayka marratan ukhra, kuma lalle hakika mun yi maka wata ni'ima a wani lokaci can daban. Anan Ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa ya ansha addu'arsa, sai kuma yake tuna masa cewa wannan ba shine karan farko ba, akwai sanda ma ba addu'ar kai ba, amma mun maka baiwa iri iri lokacin da baka nuna bukatarka ba, amma mun fahimci kana da bukatar, saboda haka muka kawo maka tallafi, muka kawo maka agaji, muka kula da kai. To wanda duk ya kula da kai a lokacin da kai baka ma sani ya kake ba, ya zai kasa kulawa da kai a lokacin da ka zama mutum kuma har ya dora maka aiki irin wannan? Babu shakka zai kula da kai fiye da ma yadda kake tsammani. Anan Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa annabi Musa alaihi salam hujja da kulawarsa da ya yi masa lokacin yana jariri. Yana jariri, Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare shi daga kaidin Fir'auna da makircinsa, bai je hannun zabaniyawan Fir'auna sun yanka shi ba. Ubangiji ya kubutar da shi har ya girma, kuma ya kubutar da shi bayan abin da ya faru tsakaninsa da makibbe, kashe makibbe, ya gudu, Ubangiji ya tsirar da shi. To wanda ya yi masa wannan, babu shakka zai ci gaba da kulawa da shi, musamman yanzu ya zo ya ba shi wani aiki wanda yake gagarumi, ya zaɓe shi ya bashi manzanci, don haka zai ci gaba da kulawa da shi. To babu shakka wannan akwai nitsar, akwai wato kwantar da hankali ga shi annabi Musa alaihi salam, cewa ya kwantar da hankalinsa, duk irin abin da ya san zai buƙata Allah subhanahu wata'ala zai masa domin isar da wannan saƙo. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ce Allah zai yi ta baka har sai ka yarda, har sai ka gamsu, ka ji cewa lalle dukkan bukatun da kake da su Allah ya maka. Sai Allah ya tuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya masa yana yaro, ce alam yajidka yatiman fa'awa, ba ya same ka maraya sannan ya tattaro ka ba, ya baka gurin da aka rike ka, aka rene ka, aka kula da kai. Wajadaka dallan fahada, ya same ka marashin shiriya, baka san shiriya ba, amma ya baka shiriya, ya baka alqur'ani. Wajadaka a'ilan, ya same ka baka da komai. Fa'azna, ya wadatar da kai. To ashe tunda ya yi maka wannan, babu shakka zai yi maka kyautar da sai ka yarda. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, to shine kamar haka yake anan ma. Qad utita su'laka ya Musa, wa laqad mananna 'alayka mannatan ukhra, an baka duk abinda ka tambaya ya Musa, kuma daman can mun yi maka maiwa iri iri, mun yi maka ni'ima iri iri. Babu shakka mai bada baiwa na hakika shine Allah subhanahu wata'ala, shi yake wa bayinsa baiwa da falalarsa, yake wa bayinsa baiwa waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa. Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake ba su bi mahdhi minnatihi, shi yake ga dama ya ba su da falalarsa da rahmatsa. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala shi ne yake da ikon ya goranta wa kowa, ba wani wanda yake da ikon ya goranta ba wani sai Allah. Saboda me? Saboda shi ne yake baka bi mahdhi abinnan rahmatihi wa minnatihi, ba tare da ya duba wani abin da shi zai amfana ba ko wata bukata, a'a haka kawai zai yi maka da tsantsar rahamarsa da tsantsar kyautarsa. Ya mununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah ce suna goranta maka cewa sun musulunta. To kauyawa da suka zo suka shiga musulunci har gorantawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun shiga musulunci, kamar sun kara masa yawan jama'a, saboda haka suna nuna masa wannan. To shine Allah yake cewa tuna maka wannan gori, yace balillahu yamunnu alaikum, Allah ne zai goranta muku. Balillahu ya qul la tamunnu alayya islamakum, kace kada ku goranta mun musulunci, ka gaya musu kada su yi maka gori musulunci. Balillahu yamunnu alaikum, Allah ne zai goranta muku. An hadakum lil iman, wanda ya shirye da ku ga imani, wanda da ku ba mu'mini bane ya nuna muku imani in kuntum sadiqin. To da haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan kamar a can a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu safat Allah yake cewa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najaynahuma wa qawmahuma min al-karb al-azim wa nasarnahum fa kanu hum al-ghalibin. Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad mananna ala Musa wa Harun, kuma lalle tabbas hakika mun yi ni'imar mu, mun yi baiwar mu ga Musa da Haruna. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم مكثيرا دسو ده موسى ده هارون ده متانansu banu isra'ila daga wani babban bakin ciki shine irin abinda fir'auna da jama'arsa suke kuntuka musu. Allah yace ya kubutar da su daga wannan. Wana sarnahum fakanuhumul ghalibin, muka taimaka musu, muka taimake su suka zamo sune suka yi rinjaye. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya gayawa ainihin banu isra'ila tun farko cewa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin, muna kuma nufin za mu yi baiwan mu ga wadanda aka nuna musu fin karfi a bayan kasa, sune banu isra'il da fir'auna da jama'arsa suka rika nuna musu fin karfi. Wa naj'aluhum a'imma, mu dawo mu sanya su sune shugabanni. Wa naj'aluhum alwarithin, mu sanya sune za su gaje kasa. Kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan baiwar, wanda da suna cikin wani hali na rauni, na kaskanci, na tozarta da wulakanta, amma dan cikin dan kankanin lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su sune sama, sune a cikin su aka samu annabawa, aka samu sarakuna. Iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. Allah subhanahu wata'ala yace annabi Musa alayhi salam yace wa mutanansa, ya ku mutane na ku tura ni'imar da Allah ya muku. Ij'ala fikum anbiya, yadai sanya annabawa a cikin ku, babu wata al'ummar da Allah ya aiko annabawa da manzanni a cikin ta kamar banu Isra'il, sun fi kowa yawan annabawa. Allah ya fitar da annabawa tsayawa daga cikin su. Wa ja'alakum mulukan, ya sanya ku sarakuna, ku riƙe kasashe kuka kafa masarauta. Ka zo cikin kankanin lokaci sai gashi kun kafa masarauta ainihin a abin nan a Masar, kun kafa masarauta a Isra'il a Falastin a Sham. Allah ya muku wannan, kaga wannan baiwa ce da Ubangiji subhanahu wata'ala ce zai musu, kuma ya cika alkawarinsa yayi musu. Wa awrasana alqawmal ladina kanu yustad'afuna masharika alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani Isra'ila بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وبنجي سبحانه وتعالى يا فدا وبنو اسرائيل wannan cewa ya musu baiwa iri iri akan wannan, zaka ubangiji shi yake wa mutane baiwa. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da yaji korafin ansar an kawo wata dukiya, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai raba muhajirun, sai bai bawa ansar ba. Dukiya ce ta fai'i, akwai bambanci tsakanin dukiyar fai'i da dukiyar ganima. Dukiyar ganima dukiya ce da wadda suka je suka yi yaƙi aka same ta, to su ne za a ba su kashi hudu a ciki, ko su kuma na Allah ne da manzansa ya sanya su a inda ya kamata. To amma dukiyar fai'i wannan tana hannun annabi sallallahu alaihi wasallama, sai yadda ya rike ita. Dukiyar fai'i ita ce dukiyar da aka samu ba ta hanyar yaƙi ba, ba a yaƙi kowa ba, Allah subhanahu wataala ya sa aka same ta. To wannan an danka ta ne a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa ta yadda yake ganin ya kamata. Saboda haka ya dubi al-muhajirun a lokacin ya ga su suka fi kowa galabaita, ya ga cewa to bara ya taimaka musu da wannan dukiya. To wannan ta sa wani kaikai a cikin zukatan al-ansar, ya aka raba dukiyar nan, su ba a ba su komai ba. Shi ne annabi ya tara su ya tashi ya musu huduba, shi yake cewa alam ajidkum dullalan fahadakum Allahu bi, alam ajidkum alatan fa agnakum Allahu bi, qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Duk sanda ya faɗa sai Allahu wa rasuluhu aman, ce ba ashe ban same ku marasa shiriya ba, batattu Allah ya shiryar da ku ta hanyata, ashe ban same ku ba ku da komai ba, Allah ya wadata ku ta hanyata. Duk sanda ya faɗi waɗannan maganganu sai su rika cewa Allahu wa rasuluhu amannu, Allah da manzansa su suka fi kowa damar su goranta. Saboda suke da damar su ce an yi, to Allah shi yake yin wannan. Amma da manzanni suke cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Shin da al'ummomi suke gaya manzanninsu in antum illa basharun mithluna, ku ba wasu bane face mutane ne kamar mu, da me kuka fi mu? To shine manzannin suke ba su ansa cewa mun yadda mu mutane ne kamar ku, ba mu taba cewa mu ba mutane bane, ba mu ce mu mala'iku bane ko mu aljanu bane, mu mutane ne, in nahnu illa basharun mithlukum, mu mutane ne irin ku. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, sai dai Allah yana yin baiwa, yana baiwarsa ga waɗanda ya so daga cikin bayinsa. Saboda mu Allah ya yi mana baiwar wahayi, ya aiko mu mu zo mu sanar da ku abinda ya aiko mu da shi. Saboda Ubangiji subhanahu wataala yana falalarsa, yana rahamarsa, bi mahdi ihsanihi wa rahmatihi, da tsantsan rahamarsa da tsantsan ihsaninsa. Hatta yan aljanna in suka ji daɗin aljanna, abinda za su tuno kenan baiwar da Allah ya musu, har suka kasance cikin aljanna. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina fawqana adhab as-samum. Sashin su ya fuskanto juna, wato su fuskanci junansu, suna tambayar juna, suna cewa lalle mun kasance kafin wannan damar, kafin wannan lokacin mu gamu a cikin aljanna, mun kasance cikin iyalanmu cikin fargaba, muna tsoro shin ibadar da muke Allah yana karba ko baya karba, ya za mu kasance a gurin Allah? Famanna Allahu alaina, sai Allah ya yi mana baiwa. Fa waqala azabas samum, ya tsare mu azabar wato wuta mai tsananin zafi. Saboda haka suka nuna irin haƙƙin Allah da yake kansu na su ji tsoransa da kuma baiwar da Ubangiji subhanahu wataala ya musu. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi ne alamul khalqi, ya fi kowa sanin Allah subhanahu wataala, kuma ya fi kowa soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala. Don haka ya fi kowa sanin wane ne Allah subhanahu wataala. Dukkan wata ni'ima da kake fandam a cikinta, tabbatar da cewa daga Allah ne. Shi ya ga dama ya baka, bi mahdi ihsanihi wa rahmatihi wa manni, shi ya ga dama ya baka, hatta gidan aljanna gobe kiyama zai baka ne da wannan falalar tashi. Ba wai dan kai abinda za a ce dole sai an baka gidan aljanna ba, na'am, Ubangiji ya ce yi kaza yi kaza shi ko zai cika maka alkawari. To amma duk abinda za ka yi, to abinda zai maka ya dindinka ba haɗi ko kaɗan tsakanin abinda za ka je wa Allah da shi na ayyuka da kuma sakamakon da zai baka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fi kowa da'a ga Allah, ya fi kowa bautar Allah, amma yake cewa lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amali, babu wani ɗaya cikinku da aikinsa ne zai shiga aljanna. Wanda zai ce aikinsa shi ya saya masa aljanna, babu shi. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, har kai ma ya ma'aikin Allah? Annabi ya ce wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, har ni sai dai idan Allah ya ainihin lullube ni da rahamarsa da falalarsa, wannan shi zai shigar da ni aljanna. Shi yasa ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da yini musnadrak na Hakim, hadisi tabbatacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah law azzaba ahla samawatihi wa ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu lahum khayran min a'malihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai azabta waɗanda suke sama duka da waɗanda suke ƙasa duka, da Allah zai azabta su, wato aje lahira Allah duk ya tattarkata su gaba daya, sai a zuba su jahannama. Annabi yace la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum, da ya azabtar da su ba yana mai zalunta su ba, da babu zalunci a cikin yayi haka. Yace kuma idan ya ji kansu walau rahimahum, da kuma zai ji kansu gaba daya, lakarat rahmatuhu lahum khayran min a'malihim, da rahmat da ya musu tafi dukkan ayyukansu. to da wannan ubangiji subhanahu wata'ala yake mana mu'amala shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tuna wa annabi Musa alaihi salam abinda ya masa a baya yace ka tuna abinda ne wa laqad mananna alayka maratan ukhra haqiqa lalle mun yi maka wata ni'ima a wani lokaci can daban shine iz awhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abinda muke wahayi da shi wato ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa war annabi Musa alaihi salam wahayi bayan ta haife shi a daidai lokacin da ake kashe ƴaƴa maza lokacin da fir'auna ya bada order cewa dukkan wani wanda za a haifa a cikin ƴaƴan banu Isra'il ƴaƴan Isra'il banu Isra'ilawa a kashe shi saboda jin tsoron cewa kada su yi ƙarfi su yawa su zo ko su yaƙe shi da kansu ko kuma su haɗa kai da abokan gabarsa su yaƙe shi su kwace sarauta daga hannunsa domin Isra'ila suna da gadan abinda suka gada na annabawa haka suna karantawa a cikin ainihin abinda suka gada na suhufi Ibrahim cewa ga shi a irin alkawarin da Allah ya musu da haka wannan ya je kunnen fir'auna da haka sai ya firgita ya ji cewa to in ya bar waɗannan mutane suka yi ƙarfi babu shakka wata rana za a yi taho mu gama da shi ko kuma idan abokan gaba suka kawo musu hari su koma su shiga cikin abokan gaba a rugurguza su a kwace mulki daga hannunsa da haka sai ya fitar da oda cewa to yanzu da zarar aka haifi ɗa namiji a kama shi a kashe shi a yanka shi ƴaƴa mata kuma in su ne to a bar su suka girma a kamo su zo su yi mana aikace-aikace mu bautar da su Nabi Harun an haife shi gabanin wannan doka ta fito saboda shi ba ku ji wani taɓurza da aka yi a kansa ba saboda shi kafin fir'auna ya fitar da wannan doka aka riga aka haife shi to amma dokar ta shafi sababbin haihuwa ne saboda haka annabi Musa sai aka haife shi a daidai wannan lokaci mahaifiyarsa ta haife shi haka tana haihuwa ta gani ɗa namiji ne haka daga nan hankalinta ya tashi to sai Allah subhanahu wata'ala ya yi mata wahayi wa awhayna ila ummi Musa an irdi'i fa in khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah subhanahu wata'ala ya mata wahayi ya gaya mata cewa ki shayar da danki in kina jin tsoro fa in khifti alayhi in kina ji masa tsoro kazzabani yan fir'auna su ganshi ko su ji labari ko akai musu tsaye gumi zo su kama shi zai su yanka shi fa alqihi fil yam je ki jefa shi cikin kogin Nil ki jefar da shi wala takhafi kakki ji tsoro wala tahzani kakki razana kakki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da danki wa ja'iluhu min al-mursalin ko za mu sanya cikin manzanni sai zama manzo Allah ya gaya mata wannan to ta yaya aka yi mata wannan wahayi da yawa daga cikin mufassirun masu malaman tafsiri sukan ce Allah ya mata ilhami ne ya kinsa mata a duka zuciyarta ne sai ta ji haka a ranta wasu kuma suka ce bacci ta yi sai ta gani a bacci wasu kuma suka ce a ta hanyar mala'ika ne Allah ya aiko shi ya mata magana da wahayin da ba irin na annabta ba saboda haka dan an aiko mata wani sako na musamman ba lalle ne ya zama annabiya ba tunda ba kowa ne aka aikowa da mala'ika bai zama annabi haka wasu malamai suka faɗi haka wasu daga cikin malamai sun faɗa ka Abu Hayyan a cikin littafinsa Al-Bahrul Muhit ya ƙarfafa wannan ra'ayin yace saboda yadda maganganun da suka zo a ayar ba zai yiwu ba a ce kawai a mafarki ne duk ta gani a ce inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ana irin mafarki ne wannan ce za mu dawo miki da shi ko ilhama za mu dawo miki da shi mu sa miki cikin manzanni ko kuma a ce akhudhu aduwwan li wa aduwwan lah maqiyina ko maqiyinsa zai abin nan zai dauke shi abin da suke cewa ilhama shine Allah ya kinsa maka wani abu ka rika jin cewa in nayi abu kaza aiko tabbas daidai ne shine ilhama shine ake kira ilham ilham Allah yana iya wanda ba annabi ba yana iya wa kowa kamar mutane biyu ne suke zaune a guri a gindin wata abin nan itaciya ko gindin wani gini sai ɗaya ya taba ɗaya ya ce kai ni fa ban yadda ba tashi ba gurin nan ina jin a raina kai mu ba da wannan kawai dai mu tashi suna tashi ba minti biyu ba kawai sai wannan katanga sai ta faɗi wannan ilhama ce kaga ba zai ce an wasa wahayi ba zai ce Allah ya gaya mun ba kawai dai shi haka ya ji a ransa kuma ya ji abin ya zauna masa a zuciya shi yake cewa ilhama ma abin da ya faru ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ya fi karfin ilhama maganar waɗanda suka ce wahayi ne ta hanyar mala'iku ta fi karfi ta fi kuma dacewa domin zai yi wahala kawai ta ji abin a ranta kawai zuciyarta ta saƙa mata cewa ta ɗau ɗanta ta sa shi a akwati ta jefa shi a ruwa kuma ta yi abinda take guje masa shine halaka ai da abinda take tsoron masa kenan ɗaukan jariri a sa shi a cikin akwati a rufe shi a jefa shi cikin ruwa wanda ma ai halaka ce ba zai yiwu ba a ce kawai zuciyarta ta saƙa mata wannan kuma ta ga cewa a cikin yin haka akwai tsira ba za ta yi ba zai yiwu ba dole sai akwai wani abin da za ta tabbatar da cewa haka yake shi ne wahayi ta hanyar mala'ika a wasu masu ba da labarai suna ba da labarin da ba shi da tabbas cewa lokacin da ta ji tsoro sai ta samu akwati sai ta sa shi a ciki ta zama da ta ɗaura akwatin igiya sai take jefa shi in ta zo shayar da shi a sai ta jefa shi cikin wannan ruwa ga igiya nan ta sa ta taho har da take in ta buƙaci ba shi nono sai ta jawo igiyar sai ta ba shi nono sai ta sake take sai koma wai ran nan ta ba shi ya sha sai ta sake sai ba ta ɗaura igiyar ba shi kenan sai igiyar ta tafi da shi sai ƙofar gidan Fir'auna to wannan labari ne ba ma ba shi da wani madogara tabbatacciya yana nan an rubuta a cikin littafin tafsiri da za ku ji wata rana wani mai tafsiri yana faɗa ba ma duk faɗa aka yi ba aka samu wata riwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to aiko da annabi gabanin aiko da mala'ika zuwa ga wani annabi zuwa ga wani mutum da ba annabi ba gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yayi ta faruwa kuma wannan bai sa waɗanda aka aiko musu mala'ika sun zama annabi ba mun san cewa Allah subhanahu wataala ya aiko da Maryam alaiha salam mala'ika ya aiko masa abinda arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya muka aika mata da ruhi shine Jibril ya je mata a matsayin mutum cikakke ya yi magana da ita hakanan Sara matar annabi Ibrahim alaihi salam ta ga mala'iku lokacin suka zo a matsayin mutane suka ziyarci mijinta annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam a daidai lokacin da suke tafiya za su je su halaka mutanen annabi Lot suna ta gansu ai sai wa imra'atuhu qa'imatu fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq fa min wara'i ishaq yaqub tana tsaye a gaban su da ta ji abin da ake tattaunawa ta yi dariya sai suka yi mata bishara a nan ne har take tattauna da su a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib hala ta'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt ba tattaunawa suka yi da ita kuma mala'iku ne amma ta zama annabiya ba ta zama annabiya ba Maryam ma ba ta zama annabiya ba sai a kaulin wasu wadanda malamai ba su goyi bayan su ba saboda ba aiko ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ma mazaje ne Allah ya aiko rijalan min ahli alqura mazaje ne da suke zaune a birni su Allah subhanahu wataala ya aiko zaka wannan magana da suka yi da waɗannan mata ba su zama annabawa ba, zaka dan an aiko mala'ika ya magana da annabuwar annabi Musa alaihi salam ba ta zama annabiya ba, kamar yadda waɗannan su ba su zama annabawa ba. A cikin sahihu Muslim akwai hadisin Abu Huraira da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum ya tafi ziyarar dan uwansa a wata alƙarya, sai Allah subhanahu wataala ya ajiye masa mala'ika akan hanyarsa. Yayin da ya zo sai wannan mala'ikan ya tambaye shi, aina turid, ina za ka ne, ina ka nufa? Ya ce uridu akhalli fi hadhihi alqarya, ina nufi wani dan uwana ne a cikin wannan alƙarya don in ziyarce shi. Ya ce fa hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, akwai wata wani abin duniya ne, ni'imar duniya tsakanin da kake so ka haɓaka ta, kana so kai masa ziyara ne saboda wani abu da kake kwaɗayin ka samu a wajensa? Ya ce da shi la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal, ce a ba haka ba ne, ina dai son shi ne don Allah. Sai wannan mala'ika sai ya ce da shi fa inni rasulullahi ilaik, ni manzo ne na Allah ya aiko ni wajenka, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, kai ma Allah ya so ka kamar yadda ka so dan uwanka saboda shi. Kaga wannan ba mala'ika bane, ba annabi bane, amma kuma gashi Allah ya aiko masa da mala'ika sun yi magana, ya gaya masa ma shi mala'ika ne, anni rasulullahi ilai, ni mala'ika ne zuwa gare ka. Akwai qissar al-aqra zabiya da mai ciwon albaras da mai ciwon makanta guda uku, wannan qissa ce mashhuriya ta tabbata a cikin ainihin a cikin sahihai, wanda Allah ya aiko musu mala'ika dan ya jarraba su, kowanne aka ba shi dukiya aka warkar da shi aka dora shi akan jarabawa, babu wanda ya ci wannan jarabawa sai ainihin makaho, shi kadai ya ci wannan jarabawa. To kaga mala'ika aka aiko, shi yazo yayi ta magana da su, wannan kaga bai sa su zama annabawa ba, saboda haka ba wai sharadi bane dan Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ika, an ga mala'ika an ji maganar mala'ika yayi magana an ji, wannan ba shi zai sa a zama annabi ba. Hadisi na biyu da muke karanta, hadithu Jibril a cikin al-arba'un an-nawawiyya, wane ne ya zo gaban annabi, sahabbai duk suna zazzaune, sai ta tambaya annabi yana bada ansa, mala'ika ne ya sun zama duk annabawa? Sai tambaye Umar, yace Umar ka san ko waye wanda, yace waye kuma kauye ne, yace Jibril ne, ataku yu'allimukum dinakum, ya zo ne yana koyar da ku addinin, ya zo ya aiwaye koyar da ku addinin ku. Saboda haka hawa suka tashi a guje, wai ko za su ganshi su gaisa, suna zuwa su ga ya bace, to dawo ina za su ganshi? Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rana annabi yayi bako ya zama abinda suke da annabi ya tafi, to ta leƙo ta ga wani ne, sai annabi ya tambaye ta wa kike zaton tare da ni, sai Dihya ne, Dihyatul Kalbi, wani sahabin annabi ne ya saba zuwa gunta, sai ai shi ne ya zo, ce a Jibrilu ne, Jibrilu ne ya zo, kai da ta san Jibrilu ne, ai kara fatsuwa za ta yi, ta yi masa kallo na ƙorilla, ta ga Jibrilu, duk da haka ta gan shi, sai dai ta gan shi a sifar mutum, ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu tak ya taɓa ganin shi a sifar ta mala'ika, ba duk sauran a sifar sa, ko in zai gan shi a fili to sai dai gan shi a sifa ta mutum, ta ɗan adam. Sauraka iz auhayna ila ummika ma yuha, yana nufin Allah ya mata wahayi ta hanyar aiko mata da mala'ika, da abin da ya mata wahayi da shi shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a gaba, an ikrifihi fi tabuti fakrifihi fi lyam, har zuwa ƙarshen ayoyin da za su zo nan gaba, wanda lokaci ya yi za mu dakata a nan. Abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.